Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masarara, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma a bi mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 8 ga watan Yuni shekarar 2017 zamu yi magana ne akan ranar muhalli ta duniya da aka yi ranar Litinin.
Ranar Litinin kan 5 ga wata ba. To taken wannan rana ta muhalli ita ce yadda zamu inganta ko kuma danganta muhallin mu ga bil'adama, inda kuma zamu alakanta hakan da yadda hakan zai iya shafar lafiyar mu a yau da kullum.
Muna ma son mu je da ku kanku jama'a kuke kallon lamarin alakanta muhallinmu da maganar lafiyar dan adam.
Tun daga tsaftar gidajenmu, abubuwan da zamu ci, tufafinmu, kwashe bola, kwata da kuma kula da tsaftar unguwa gaba daya da ta magudanar ruwa.
To gaskiya tsaftar muhalli wajibi ne don kare lafiyarmu, kuma zamu yi haka ne ta hanyar shara da ma kona duk wata ciyawa da za ta janyo mana matsala.
Yawan sare itatuwa barkatai, sare ƙasa inda bai kamata ba don kare abubuwan zaizayar ƙasa, daina yin gine-gine akan hanyoyin ruwa, kunna wuta a dazuzzuka da kuma ɓata ruwa yanda ke teku.
To yau kuma ko me zamu warba bangaren girki a kwalamar Ramadan?
To a yau dai zamu yi shinkafan kwai. Abinda uwar gida ke bukata shine tana bukatan dafaffen shinkafa, tana bukatan kwai, koren wake, karas, magi, gishiri, mangyada da kekken attarugu da albasa.
Zamu tattauna da wani matashin dan Najeriya kuma dalibi a kasar Burtaniya da ya zo na Amurka, kuma muna tare da shi a ɗakin yaɗa shirye-shiryen mu.
To assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. To da muke tare?
Kuna tare da Kamaluddin Kabir, wannan dan asalin jihar Katsina.
To barka da war haka, an jima zamu dawo gare ka ya hanya ya Amurkan.
Alhamdulillah.
Ya kuma can Burtaniya.
Burtaniya kuma mu gode Allah.
To madallah. To mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter cewa ta yaya zamu inganta ko kuma alkanta muhallin mu tare da tattalin lafiyar al'umma.
Sakon farko daga Zainab Habu Idris tace ya hada da tun daga tsaftar gidajenmu, abubuwan da zamu ci, tufafinmu, kwashe bola, kwata da kuma kula da tsaftar unguwa gaba daya da ta magudanar ruwa. Wannan zai hana sauro yaduwa da sauran cututtuka.
Isa Zaharuddin yace, to gaskiya tsaftar muhalli wajibi ne don kare lafiyarmu, kuma zamu yi haka ne ta hanyar shara da ma kona duk wata ciyawa da za ta janyo mana matsala.
Shehu Adamu Rijau yace, eh to akwai hanyoyi da dama kamar tsaftace magudan ruwa, kwashe kwata da bola da dai sauransu. Kuma sannan idan an kwashe su din akai can nesa da gari inda ba za su cutar da lafiyar al'umma ba, ku tashi lafiya.
Audu mai tukunya mutum biyu yace, Salam yau da gobe, tsaftace muhalli, wurin kwana, inda kake zaune, tufafi da dai sauransu, addinai sun koyar mana da hakan, mu tashi lafiya.
Sai Nafi Maharazu yace, wajibi ne al'umma su taƙaita abubuwan da ke gurɓata muhalli, misali yawan sare itatuwa barkatai, sare ƙasa inda bai kamata ba don kare abubuwan zaizayar ƙasa, daina yin gine-gine akan hanyoyin ruwa, kunna wuta a dazuzzuka da kuma ɓata ruwa yanda ke teku. Ita kuma gwamnati ya kamata ta wadatar da kalanzir cikin sauƙi don rage yawan sare itatuwa barkatai. Yau da gobe, ku huta lafiya.
Ibrahim Musa ya rakau gama ya ce, Salam yau da gobe, hanyoyin suna da yawa, amma kamata yayi jama'a su kula banda kuna, domin wannan ita ce babbar matsala da yawancin masu gidaje suke da matsala a kai da magudanar ruwa, saboda ta wannan hanyar ce muhalli yake gurbata, kaga ana ta kamuwa da cututtuka daban-daban.
Sai Ibrahim Mudi Ozil Bilan yake yace, tabbas tsaftace muhalli yana da kyau kwarai da gaske, rashin yin sa kuma yana da matukar hadari ga al'umma, domin rashin tsafta yakan janyo cututtuka.
Aminu Yakubu yace, Salam yau da gobe, ni a guri na mafita shine gwamnati ta ƙara guraren zubar da shara don gujewa zubarwa a hanya kuma gudanar ruwa.
Sai Zubairu Lawan Musa Fatuskum yace assalamu yau da gobe, kun tabo min inda yake min kaikayi. Kamata al'umma su aka za su tsaftace mahallin su ba sai an jira gwamnati ba.
Adamu Tela Dabigi yace za mu kula ne ta wajen yin gini ko danga, sai a sassaba ciyawa da kuma share magudanan ruwa. Zai taimaka sosai.
Sai Bukar Shatima yace yau da gobe ta hanyar tsaftace magudanan ruwa da kuma share guraren kwanciyar mu. A bangare guda kuma ya kamata mu samar da kungiyoyi na musamman masu kula da gyaran mahallu a duk wata ko kuma sati.
Abubakar Muhammad Runi yace a kasashen da aka ci gaba, gwamnati ce take sarrafa duk wata shara da kuma yin doka da za ta hana gurbata muhalli. Amma a yanzu muna wani yanayi na talaka ya taimaki talaka, mai kuɗi ya taimaki mai kuɗi. Don haka ya kamata mu koma aikin gayya da kuma yin doka a matakinmu.
Sai Bashir Suleiman yace sauki gare shi idan zamu bi tsari na zubda shara a mahallinta. Ware takalman shiga ban daki da duk wani mahalli kuma mu samar da wadataccen ruwa.
Tanimu Nuhu yace yau da gobe ai amsar a fili take. Na farko sai an fara tsaftar jiki kamin a tafi ga mahalli. Duk mutumin da ya gyara jikinsa to makawa ba za ka sami mahallinsa da datti ba. Duk wanda ya dauki irin wannan matakin insha Allah Allah zai kiyaye shi da sauran cututtuka.
Usman Muhammad Binriwa yace zamu kare mahallinmu ta hanyar alkinta shara tun daga wurin samar da ita har zuwa ga zubar da ita inda ya dace ba tare da mun zuba ta a magudanar ruwa ko kuma gefen titi ba ko wani muhimmin wuri da jama'a ke hada-hada. Kuma ya kamata mu lura da tsaftar ruwan da muke sha tare da amfanin yau da kullun. Hakanan ya dace mu kula da bishiyoyi tare da hana sare su barkatai. Sannan a ƙarshe ya kamata gwamnati ta inganta tare da kirkiro sabbin dokokin kare mahalli tare da wayar da kan jama'a bisa waɗansu ɗabi'u da halaye da ke taimakawa wajen gurɓata yanayin mahalli.
Janaidu Ahmadu Dore yace to hanyoyin na da yawa amma ga kadan daga cikin su: tsaftace gidaje da kwashe bola da share ruwa daga kwatoci domin kaucewa kamuwa da cututtukan zamani. Kusha ruwan lafiya.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @AminaFIFA2 yace salamu yau da gobe, dole sai mun kasance masu gyara gidajen mu da gyara wajen kwanciyar mu da wajen dafa abincin mu da kuma gyara wajen zaman mu.
@Adamu_Madara yace hakika tsaftace muhalli shine matakin farko na kare iyalan mu daga kamuwa da cututtuka.
Sai Adbina Habu yace salamu yau da gobe, ai kaura duk wanda daga mahallinmu da kuma tsaftace hanyoyin gudanar da ruwa ita ce mafita.
Sai da ƙarshe al'ummar Wura Bridge ya ce yau da gobe domin inganta lafiyarmu ya zama dole mu kasance masu tsaftar muhalli ta hanyar yin shara a gidajenmu da noman ciyawa a kusa da muhallinmu.
To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
An gaida Ibrahim da Safina
Tuni. Mun gode.
To kinga mutane kowa tufa albarkacin bakinsa a game da maganar yanda zamu tsaftace muhalli ta yanda zai shafi lafiyar mu ta inganta da makamantansu. To kamar yadda muka ce Safina, kin san muna fa tare da bako.
Muna tare da bako mu a nan ɗakin yaɗa shirye-shiryen mu kamar yadda kuka ji a farkon shirin.
To mallam Kamal, barka da warhaka.
Albarka dai.
To mun sake dawowa gare ka. To kadeji yanda mutane suka faffada sakonni irin wasu su ce tsaftar muhalli, wasu su ce ba a share kwata, wasu su ce a an sare itace, wasu su ce a an saki wutar daji, duk irin wannan makamantansu. Da farko ranar 5 ga watan da ya wuce na ranar Litinin kenan na wannan wata na an yi maganar inganta muhalli. Shin yaya kake kallon wannan abu? Menene ranar muhallin nan ta duniya ne?
To ina ganin kaman rana ce wadda aka aje don saboda mutane su san su kula da muhallinsu su kuma diba irin inda suke zama da kuma yake kewaye da su su tabbatar yana daidai da irin standard na da ake son ya kasance. Inda akwai abubuwa da dama wanda sukan damu muhalli wanda kuma suke da direct kaman in ce suke da alaka kai tsaye da dan adam, wanda idan a muhallin ka bai da kyau wannan yana da significant ko in ce yana da illa sosai a rayuwarka.
To tunda ka faro wannan maganar, a bari mu ji wane ne Kamaluddin.
To okay, to ni dai sunana Kamaluddin, kuma ni na dan asalin garin Katsina ne, an haife ni a Kaduna, kuma na fara karatu na primary school a Damarna primary school dake Katsina. Kanan daga nan na tafi secondary school a Barewa College Zaria, inda nayi gama da SSCE da. To daga nan nayi degree na farko a Jami'ar Usman Danfodio
dake
Sokoto. Kanan daga can kuma nayi bautar ƙasa a petroleum ma'aikatar horar da ma'aikatar mai da ke Delta Delta State.
To me ka karanta a digirin farko?
Na karanta nazarin kananan halittu wanda ana kiran shi microbiology. Kuma daga nan wurin na samu aiki da Jami'ar Umar Musa Yar'Adua da ke Katsina. To bande fara aiki da su ba na taho na samu scholarship na tahi Britania a makarantar da ake kira University of Greenwich a inda na yi masters akan biotechnology da inda ake abun ganin ake sarrafa rayuwa kanana ake technology ake da ƙara halittu. So daga nan kuma na dawo na fara karatu sai kuma na samu damar komawa Britania don yin digiri na uku akan muhalli sannan kananan halittun da ke a muhalli da kuma biotechnology kawai wanda na ce wasan yadda za su
ai kama yi kokarin fasara wa
to Malam Kamaluddin da kananan shekaru
to shekaru gaskiya ni har yanzu dai ban cika shekara 31 ba.
To lalle mun samu matashi da kyau. To bari mu koma maganar muhalli da kananan halittun da ke kewaye da muhalli. Shin yaya kake kallo a matsayin da ka san Najeriya da yanda muke da al'adunmu akan muhallinmu da yanda ɗabi'unmu suke, haka kuma ka shiga ƙasar Birtaniya ka gani gashi kuma yanzu har ka dalle ko Amurka kai zaka koma shake koma Birtaniya, ya zaka alakanta yanda muke abubuwa da muhalli? Zaka ce
gaskiya yanda abubuwa suke a gida gaskiya abu ne wanda bani jin daɗi shi a kowane wani lokaci, kuma bai haka ya dace ba. Baka iya cewa kada a ce mutane za su ce ko ka zo ƙasar waje ka ga yanda abubuwa suke, amma abubuwan da suke nan wurin shi ke ya ba su damar duk wani ci gaba da suke samu. Saboda idan kai la'akari da kamar misali aiki ko wani abu kake ka samu abinci, sai in kana da lafiya sannan za ka yi, in ka baka da lafiya ai ka ga harka abin
ga nan ba ta yi.
To kuma su halayen kananan halittu da ka sani akwai kamar abu ne wanda suna da amfani a jikin mutum, kan nan kuma akwai wasunsu wanda ba su da abun ganin
su da matsala
sosai. To baka iya ganin su da idanka. Abu ne wanda baka iya yin sai ka diba na'urar bature, ka diba abin da ake kira microscope sannan ka gani. Kan nan kuma matsalar su shine ya danganta da kowane wane ne kake dealing with a wani lokaci. Yana iya kasancewa kana amfani da wani, kamar misali sai in ce maka kamar E. coli, akwai wanda ake kira E. coli wanda idan good indicator ce ta kamar misali contamination na fecal contamination to
kamar gurbata
wani yawa. To in ka samu irin wannan kamar kwara guda 20 a cikin abinci, ta isa ta nakasar da kai ta saka abinci ta saka zawo ko wani abu kana. To in ka diba duk irin waɗannan abubuwan kuma su suna son
kwallaye tana da sansani sosai a gida,
suna son wuri mai kyau wanda wuri mara kyau saboda wurin zai taimaka musu wurin bunƙasa. Kamar misali idan ka diba ka ce kamar misali ka samu organisms, kamar misali ka samu kwatoci haka ko kuma wurin dafa abincinka ko kuma wurin abin gane duka wurin harka hidimarka da kayanka ma da sauransu duka in ba su da tsafta ba makewayi da sauransu, to duk hanyoyi ne waɗanda in baka kyautata yanayinsu ba yana iya taimaka maka wurin lallacewar abin, yana iya taimaka wurin kawo maka wata cuta ko wani abin ganna. To kuma cutukan yana nan da yawa. Kamar misali in kana maganan kamar misali su salmonella da suke causing din typhoid haka. To kaga duk suna nan da yawa, kuma hanyoyin abin ganna dinsu ta abinci ne. Abin da ka ci shi zaka hidda. So in ka ci da kyau zaka hidda me kyau, in ko baka ci da kyau ba aka ga ka mutun zai
jira da sauransu. Ya shi da kai maganan ita kwayar da take bada maganar typhoid nan da ake wanda kuma ruwan dare ce typhoid a can, za ga ita magani ma take tafiya. To me yasa sai ita maganin kuma bata tafi ba ita? Ya shi kuma ka ce kwayar cuta ce, to ai kamata an akai mata pap ɗaya kawai ta mace ko?
To ai su kaman ka san da yake su ba mu ganin su, so saboda haka su kaman abubuwa ne wanda Allah ya ba su wani dama ta suna iya canza yanayin yanda suke sarrafa abubuwa. To idan ka sha maganin ko ka sha wanda sun riga dama Allah ya sa suna da kariya akan shi, to za su abin ganna. In kuma ba su yi ba ma, in kai ta sha za su zama kamar waɗanda suke kamar drug, suke zama a drug addict haka. To ya sai sa bacteria sun tana yawa, sai kaga organism din a lokaci nayi sai su canza yanda suke sarrafa abinci, sai su dauki wannan makwaye su ci a matsayin abincinsu. To sai su yi sai su ganye. To saboda haka sai ka kasance kawai instead kana kokarin ka tabbatar da ka kashe su, sai kuma su kuma su kokarin kashe mutum ta wani hanya. So saboda haka yana da kyau, kamar misali shi yasa ake ta yayatawa, ake kokarin ilmantar da jama'a akan cewa su bar shan magani in likita bai ce ka sha ba, saboda kana ba ma wannan cutar dama ce ta yawa ya zama abincinta. So yasa abinda kuma yake damun duniya kenan gaba daya yanzu, drug resistance, antimicrobial resistance, saboda yawanci suna ta evolving. Antibiotic din da ke gare mu yanzu suna zama so weak akan abubuwa. So kuma duka ba wani abu bane ta yanayin yanda ake alakantarwa da abubuwan abin gani. Akwai hanyoyi da dama da suke taimakawa junan su wurin samun irin wannan drug resistance. Suna iya transferring DNA kamar through trans abin gani to each other, so da zai ba su virulence da sauransu, kuma ba su resistance akan
abubuwa. Ko ne zama ki sun samu garkuwar wannan
abin? Eh, garkuwa da yi garkuwa. To haka, to shine abin da nake ni ke insha
Allah. To Mallam Kamalu, kaman zan dan dawo da kai dai bayan ne da zai kai magana sai abin ya fado mu a raina, kaman da kwai abincin gwangwani haka, kaman waken gwangwani da ake yawan kasa yanzu ana yawan
sa, da su naman gwangwani
da kuma tumatirin gwangwani da ake amfani ake dai wanda dai ake yawan amfani da shi Usman, zaka ga an ce idan ka bude farko kai yi ba kai amfani da shi wanda ya rage, bai kamata ka bar shi a gwangwanin ba,
ka canza kuma ka sa shi cikin fridge.
Tsaya in gane ku da kyau. Idan na bude yanzu tumaturi na gwangwani ko kuma waken gwangwani na ɗebi rabi ne amfani da shi, rabin da ya rage yana gwangwani, ai bayan dan mai da bakin rumfar wani dan manne mai da to ya zan mai
to ya ce rumfa
to ai tunda ai ka bude shi ka san daga
eh to ai ya kamata dai kasance ka, saboda misali su tumaturin nan in an yi shi ko waken gwangwani ko sauransu, ya kamata ana yi mashi akwai lokacin da ake ba kayyade wa a ce zuwa wannan lokaci ya kakkai amfani da shi, that is expiring date din shi. Haka kuma akwai abubuwa da ya kamata mu yi la'akari da su, kaman akwai wannan kananan halittun suna a ƙasa, suna a ruwa, suna a iska. So saboda haka kuma sun danganta, ya danganta kala-kala ne. Kamar misali akwai fungi wanda su sun yi son abu mai dan tsami-tsami
kamar su tumatirin
wani haka, kuma da abin ganna kuma sanannan suna separating hakan nan. So idan ka samu haka a hankali in ka bar shi bude ko in ka bar shi cikin gwangwanin, yana mai iya yuwa waɗannan preservative din an ce su yi ya zama yana preservative idan yana still in a repeat ba a bude shi ba dai. To saboda haka wannan sai su kasance sun bar gwangwanin suna dawowa cikin abincin, ko kuma ya kasance daga iska ka samu
microorganism
yawa. To ya kamata inda za ka samu cikin ɗan roba haka ka saka shi ka sa cikin fridge, in ka sa cikin fridge ma kaga ka maido temperature tana ɗaya daga cikin abubuwan, kamar misali yanayi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa wannan ƙananan halittu wurin rayuwa. Kamar yanzu mutum ne ka ɗauke shi ka kai shi cikin fridge, kaga ya ba zai rawa gaba ba. So saboda haka su ma haka in ka kai su cikin fridge za su yi kokarin kai silence din su, saboda akwai number da ake kira, akwai abin da ake kira infective dose. Wannan infective dose shine iyakan number da su in sun samu sun shiga cikin mutum za su iya samu mutum cuta.
Kamar misali a ce kila sai guda 100 sun shiga.
Sun shiga kamar ecola, idan kawai 20 kamar yanda nace maka ta shiga za ta iya cause disease, sai zawo ko abin ganin da sun Allah ya kiyaye.
To amma misali kamar wani yayi magana akan sare itace, shin wannan yanayi da sare itace da kona gandun daji da sauransu da muke yi misali yana taimakawa ne wa'annan abin su rayu ko su mutu? Wannan kwayoyin halitta
ya danganta da situation din, yana iya resulting wurin sa su su mutu amma kuma mutuwar su ba zai kasance kuma abu mai kyau ba kawai misali sai in ce kamar akwai waɗanda suna taimakawa wurin saka nitrogen ga plant ta yi growing to waɗannan suna nan a cikin ƙasa ne yawa suke taimakawa wurin ba da nutrient kamar wurin ba da nutrient da sauransu so in ka sa su temperature ta yi yawa so suna iya kasancewa
To Malam Kamala a matsayinka na danyen matashi.
Ai fa kan.
Kuma danyen matashin wanda ya zauna Najeriya, ya zauna Katsina, ya kuma je Ingila, kuma ya zauna
Scotland.
Ya zo kuma na Amurka. Wace shawara zaka ba matasan mu na gida akan gyara muhallinsu dake kusa da su ba wai can fatocin mu dake nan bola da ake yi tsakiyar unguwa. Wani irin kaman taimakon kai da kai.
Kaga loko mallan kaga
fatocin. Eh to tsakani da Allah ni da ma ko da wani lokaci ina tunani akan irin abubuwan nan.
Kuma tun da muka zo ba maganin kwata tana kuma kasa
ambin. Tana kasa ambin ne ta amma wannan misali aiki ne na zaka diba na shekaru da misali da dama. Akwai abubuwa da dama misali duk da dai bazan hada kaman Burtaniya ko Amurka da Najeriya ba saboda shekarun da suka fara ci gaba da yafi kamar misali kamar Burtaniya ta samu jirgin dake shiga kasar shekara 150 da suka wuce kaga mu ko kasar ba samu amma kamar la'akari da abinda ita Safina tace ina ganin kamar abubuwa sun yi ma gwamnati yawa kuma ita jujiji ce
yawa shine dama
mu saboda haka ni ina ganin kamar
za mu kawo kanmu gudunma
yawa ina ganin kamar ni na dade ina tunanin kamar shawarwari wanda nake ganin kamar mu matasa taimakon da zamu iya kawowa wurin ci gaban muhalli kamar misali bari in ce a unguwa duk unguwar da ka sani in an goma gargajiya akwai tana da mai unguwa
dole
kuma shi wannan mai unguwa ya san kowane gida kuma in kalaliba ya ma san kowa dan unguwa to wannan abu ina jin yana daya daga cikin abin da zai iya taimaka ma security amma ba maganar security muke ba yanzu maganar tsaro amma kuma in ka dawo kan maganar gyaran unguwa wannan abin kodai yaushe ina tunanin cewa shin ta yaya matasa za su iya kamar misali a ce su yadda a unguwa ya kasance akwai committee muhalli wannan committee muhalli kila ya kasance mai unguwa shine shugaban shi
na
sa kai kannan kuma bayan mai unguwa shine mai shugaban shi akwai shugaban matasa wannan unguwa wanda su kuma su ne waɗanda mu mun ji mun gani zamu taimaka wurin gyara
abin gana
yawa wurin abin gana da to sai ya kasance kuma akwai dattijan unguwa kaman gutun biyu ko uku a cikin wannan committee sai ya kasance suna iya rubuta ma gwamnati kila muna son dan sanda guda daya a ƙarshen wata haka dan ya taimaka mana wurin aikin da zamu yi to abinda nake ganin zasu iya yi a wurin shine kaman misali ta yanda ni nake ganin zasu iya dauko ma al'amuran shine zasu rika bi gida gida za su duk kowane gida za a bada takarda cewa kowa ya gyara gidan shi ya share gidan shi kannan kuma ya gyara kwatar gaban gidan shi saboda ta haka ne zaka rage sauro sauran nan kuma shike sa malaria da sauransu to idan har mutum ya zo ana bi gida gida sai mutum bai yi ba a gidan shi to a wannan lokacin sai mai unguwa ya ce to mai gidan nan sai ya biya naira kaza wannan naira kazar da za ya bada nan take sai a ba mu matasa a ce ku gashi wasu waɗanda suke gehe guda suna neman na abinci ku gyara ga kuɗin nan take an ba su so kaga kaman abu ne wanda su da kansu suna gyara muhalli ana yawa an hana zaman banza an samu wasu sun samu abinci kannan kuma
an samu aikin yi a cikin unguwa
yi a cikin unguwa
to
an taimaki juna kuma an rage sauro ba za ka zo kana bacci kana bugun jikinka ba kannan kuma at the same time ba za a rika zuwa ana cika misali asibiti ba saboda misali in sauran ya ci
jikin za ka ji asibiti
kannan kuma za a samu iska kannan kuma kanshi ma da sauran
sannan ni ina ga ma kuma kaman za ka iya gaya mana wani abu akai da yake lokaci ya tafi yawanci za ka ga matasan mun aka yi irin wannan magana aikin gayya da kai yanzu a zamanin ne da kowa ya bace da son kuɗi ya ce to me zan samu me amfanin abin da zaka samu wanda yafi kudi saka ya ga mana a matsayin da kasan lafiya da maganan kananan halittun nan masu kai ma mutane naushi
eh to a gaskiya ina ganin kaman lafiyar na ai tafi kudi lafiya tafi kudi duk abin da zaka samu in kai abin kwarai ka samu lafiyar ka kuma ga kuma ladan da zaka samu saboda mutane baka san irin mutanen da kake taimakawa ma dan kai kyautata wannan muhallin ka ba
to yanzu kaga saboda wannan tattauna da ka samu da mallan Kamaluddin Kabir baraka ji wannan waka ce ta maganar yanda sauro dan karami da mugun aiki inji ne waka
to
ba tsaftace muhalli
to sai mun gode
Allah sai ka gida
amin amin Allah
illa mutashi mun kare kanmu da kanmu
to kun ji dai ta bakin Mallam Kamaluddin kenan wanda kuma da fatan kun ji matashi ne kamar ta safi na cike kace danye fatan
danye matashi
saboda haka sai ku ta duk dauki abin da ya fada cikin kokarin yadda zamu cece kawo nan yanzu kuma bari mu je ga dakin girki
wayo Allah tuwo
Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan muna lafiya. A yau dai za ku kasance da ni Fatima Umar Cikaire don gabatar muku da abincin mu na bude baki. Wato a yau dai za mu yi shinkafan kwai. Abinda uwar gida ke bukata shine tana bukatan dafaffen shinkafa, tana bukatan kwai, koren wake, karas, magi, gishiri, mangyada da kikkin attarugu da albasa. Da farko dai abinda uwar gida za ta yi shine za ta samu prime pan ɗinta ta soya kwai da dan magi da gishiri da dan albasa. In ta soya shi za ta yi scramble din shi wato za ta ci gaba da gauraya shi tana soyawa tana gauraya tana soyawa tana gauraya har ya marmashe so in ta gama soya shi sai ta juye shi a cikin dan faranti haka ta ajiye shi a gefe ta rufe so uwar gida za ta samu wani tukunya mai zurfi haka ta soya dan albasanta ta saka mangyada ta so saka albasa ta dan soya shi sama sama sai ta dauki da kikkin attarugunta da kuma albasanta ta saka shi shi ma ta dan soya shi sama sama har sai ruwan da yake jiki ya dan shanye sannan sai ta dauki wato wannan dafaffen shinkafa fantan sai ta saka shi a ciki sai ta gauraya shi sosai da kyau in ta gauraya shi ta tabbata wannan sauce din da ta yi wato na shi attarugu da albasan da ta soya ya biya game duka jikin shinkafa in ta tashi sai ta dan saka magi ta dan saka gishiri in tana so za ta kara dan kori da kuma duka wani spices din ta take so za ta dan saka dan ruwa kadan sai ta rufe wannan shinkafan zuwa na dan mintuna kadan don ya kara dumamuwa ko in ce yayi zafi bayan yayi zafi sosai kafin nan ta yanka wannan koren waken tan wato green beans din ta ta yanka karas din ta daidai girman da take so ko kuma daidai shape din da take so in shinkafar ta da fiffin nan yayi zafi sosai in ta tashi sai ta saka wannan koren waken ta wato green beans din ta ta saka karas din ta sai ta juye wannan kwanda ta soya a ciki sai ta gauraya shi in ta gauraya shi sai ta rufe shi ta dan bashi mintuna kadan domin wannan karas da waken shi ma ya dan samu ya dafu sannan shi ma wannan kamshin kwan ya samu ya shiga jikin wannan shinkafa in uwar gida ta tashi bayan yan mintuna kadan yayi zafi iya yadda take so ta gauraya shi ta dauki kula ta zuba ta kawo mai gida yayi bude baki da shi da fatan zamu sha ruwa lafiya
kaka ka walla a sha tu
to da fatan za a kwashi girki lafiya kin ji wata kwalamar kuma ko
sun baki sun yi ya tsinki ya tsinki
ya garki da mun da dan lokuta
kana kana da wurin awa 8 Usman gaba
eh ba komai ai kin san daga nan in Allah ya taimake ni yanzu Zainabu ta jikin ga ai ta samu
a Zainabu dole ta fita
wannan kwalama haka
shinkafa
kwai ai kin ga sai a hankali to haka yake to duka duka kan anan zamu karkare yanzu kan sai in ce a madadin shi ba kon mu to sai in ce mun gode kwarai kamar da ka sami zuwa wannan shiri namu kuma shirin matasa ne da fatan Allah ya kai ka gida lafiya to
amin
safinatu
na'am
to ni fa kan sai in ce zan tattara ina ina sai kuma Allah ya kai mu gobe
to Allah ya kai mu Usman masu sauraro a sha ruwa lafiya
to haka yake to yanzu a madadin ita safinatu da kuma Saida Hamdan wadda ita ce ta bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi sai injiniyan mu na yau wato Aiden Otuko da kuma fatan cewa duk wanda yake son ya kalli shirin mu ko kuma ya saurare mu ta wannan VOA 60 a shirin mu ne na yau da gobe a shirin mu ne na la'asar ko na dare duk wanda ake ji a VOA wanda suka wuce ana iya shiga shafin mu na www.voahouse.com sai a samu a saurara ko kuma har ma ana iya tatsa ko safi notu in aka tatsa sai a saurare su a ji kuma muna godiya da ake kokarin bin mu a koyaushe a cikin shirye-shiryen namu gobe kamar da Safina su ce in Allah ya kai mu juma'a zamu yi magana ne akan nishadi al'adu da wasu abubuwa da suka shafi mutanen mu da kuma al'umman mu a can gida da fatan za a kasance tare da mu da haka ne Usman Ahmad Kabir Ahmad da Ibrahim Jarmai da hada mu a Facebook Live muke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa
wasan kwallo bata manta ba wasan kokowa bata mance ba wasanni na motsa jige dinkin su bata share ba